haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hakin rana Asabar. Zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Chari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone makoma su saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Chari da shirin ina zamu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa wanda ni Hadiza Chari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mun taɓa batun kangararren yara inda wakiliyar mu Zainab Babaji ta ziyarci ɗaya daga cikin cibiyoyin don jin irin ayyukan da yaran ke aikatawa da ma hanyoyin da za a iya gyara su. A wannan makon kuma za mu ji ta bakin ƙwararru da kuma malaman addini inda suka tattauna game da wannan batun. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Yanzu kuma za mu ɗora ne daga inda muka tsaya.
To shekarunka nawa?
Shekara na 12.
Yes. Amma ka aikata fadin?
Na aikata ba an a lokacin da aka ga yani ne nayi aka kai ni asibiti aka je aka guda aka ce ba ni bane. Daga baya sai aka saki aka kama ni aka kai ni police station. Sai aka sake ni da aka saki aka maida ni asibiti aka ce ba ni bane. Shine daga baya sai daga police station aka dauke ni aka kai ni CID. Ni ban san ko ne ba ka abu ba.
To yanzu me aka ce maka nan?
Kai mun kotu ana neman iyayena su zo da shi complainer. Complainer shi kuma ya ci zuwa tunda aka kai ni CID bai je ba sau ɗaya ya taba zuwa daga wurin bai sake ya je ba. Ni kuma babu da na sani akan kesi.
Ita ko wannan yarinya mai shekaru 12 tace ta gudu ne daga hannun kawunta daga Lagos inda ya nemi yin lalata da ita.
Sunana Precious Barnabas. Baba na tana zama bai kuta don mama na tare su. Shine ya doke ni ya ba ma uncle na wayin zama da shi. My uncle did want to try with me.
Wato ya so ya yi lalata da ke?
Yes. Na gudu na bar gida din.
To baban ki bai neme ki ba?
Na baba na bata sai ni bai sai ni ba.
Yanzu ba san inda kike ba?
Na bai sai ni ba.
Jami'in da ke kula da kangararrun Mr. Thomas Pam ya mun karin haske kan yadda suke kula da yaran.
Akwai wanda yake kawo daga court. Akwai yaran da kin gagare yayin su aka kawo su anan don mu yi musu counseling. Kuma sakani Allah da Allah duka baya canja yaro. Amma iyayen sun gan sun gagara shine iyayen suka ce to su ma bari su ba ma gwamnati ya gwada. Kuma gwamnati din wallahi tana kokari game da abinci da welfare. Damuwan mu shine ba yan sanda mu ne muke managing. Kuma masalolin kuma shine maganan mota dan ra taimake mu da mota dan yaran nan mun doke su sai mu kai su kotu maybe mu kai su asibiti gwamnati ta kara mana ma'aikata.
Sheikh Abubakar Imam Gana na kungiyar Jidwis wanda ya zabi yin bikin sallah da yaran ya bayyana muhimmancin iyaye su rika sanya ido kan irin hulɗan da ƴaƴan su ke yi.
Nazo ne saboda muna yawon sallah to sai muka ga babban ziyara na farko wanda ya kamata mu yi ziyara ga waɗannan ƴaƴan mu domin mu nuna musu cewa muna ƙaunan su muna tare da su kuma mu ƙara yi musu addu'a cewa Allah ya fitar da su cikin wannan gida kuma a nuna ma duniya cewa in ka ji wannan abin da ya kawo su kaga in yaranka za su fita zaka dinga musu nasiha. Kar ku je wajen da ake taruwa da baku da wani dalilin da yasa kenan muka ce bari mu zo mu ci abinci da su mu nuna musu ƙauna.
Cibiyar gyara halin kangararrun yaran mai suna Young People's Home da ke Laranto a nan cikin garin Jos ta tarbiyyantar da yara da dama wanda a yanzu haka suke ba da gudunmowa masu alfanu wa al'umma.
Thomas Sauraro, abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon, amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Zainab Babaji Salman Abo da hada mana sauti ni Hadiza Kari ke cewa mu kasance lafiya ma assalamu
yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirin Yamace
Masararo assalamu alaikum barkanku da kasancewa da shirin ciwon Yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azu wannan shiri na ciwon Yamace an kirkire shi ne don tattauna batutuwan da suka shafi mata a cikin shirin ciwon Yamace a karan farko za mu tattauna dalilin da yasa mata suke kishin juna ko da ba su taba haduwa a rayuwarsu ba domin tattauna wannan mawdu'i muna tare da baki biyu waɗanda za su gabatar da kansu
sunana Hajaru ce ki dan gaji
sunana Maria Kashin
me ke janyo haka
gaskiya ne in mace idan ta haɗu da ɗamace yawanci lokuta za ki ga kamar akwai gaban nan to dalili ko shi ne ita mace Allah ya halice ta ina da kishi a cikin ta
to ko da ma ba abin da hada ta da ita wancan da ta haɗu da ita karon farko
haka ne kusan wata fada san ta ga wata ta dada ta ne kawai ina ga shi ne da
shi Hajiya ban kishi
wato wannan kishi muna nan tare da shi yana cikin zuciyar mu za ki ga cewa ko yaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa kusa tare da ita to yana iya yiwa ta fi ki ko kuma level din ku daya amma da zaran ita wacce kuke tare nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi wallahi ko jinin ku dai sai kin ga an samu canji wato kamar yadda kika ce ciwon Yamace ya kamata ya zama to eh na Yamace ne a ce mace ne ciki dole duk wani damuwan ki na ne ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan abubuwan da ke faruwa daga samun ciki labor haihuwa da raino ba sai mace ɗan uwa a wannan daidai amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junan mu saboda kamar in za ki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo za ki ga ana yawon siyasa ana yawon za ki ga mata na bin me ita shugaban ki haka nan da an zo wurin zabe to wala sai su kauce ba za su zabe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a jiya sa wani miki to kishin da muke da shi ne duka natural
mutane da dama suna tunani cewa kishin Yamace yana tasowa ne idan suka bari mutum daya
eh to yanzu ba haka bane ba zaki ga ba mijin ku tsaye ba ba ku hada ma dangi ba amma dai wato kishin yana da zai an ga cewa zaka zama na abu to bare ga miji ko ƴaƴanka aka ga suna neman su daukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai bane ƴaƴan ki ba komai bane ita ta fiki da zaran an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata sun fi haka
to ni har
ban fi wannan
Hajiya Maria
na'am to ni ina ganin ko wannan abu fa kamar halitta ce
to amma halitta ba abin da ya hada ka da mutum ka rika kishi da shi
in kin ga ka ban ko ana ɗan matan ce kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare din ran da kika samu mijin aure to daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki
a takaice to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati hakan za a kai ga cimma wannan bukata?
Eh za a ce saboda ai idan mutum ta samu ta haihin kuma ai tana aiki mai kyau
tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da ƴan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare
sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali
akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba dan mazan su suke yi ba suna yi ne dan ƴan uwansu mata Hajiya Balkisu
wannan magana tabbas dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'anin kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasar zanin ne kika daura sai an kalli kunnuwan ki menene kika sa sai ki ga wanda suke taron wanda harkar su dai sai ki ga an ce ai ma ba gwan bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fashion kamar yadda Hajiya take ruwa na abokin magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace ir uwarki wallahi in kika je jamsu hanna ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne
to hajji amma
amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko
wancan matan
ba matan yawa za ta so ta yi mijin da maza dan za ta ce matan munafukai ne
ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na ci gaba
wanda ke faruwa ga sake ke tsakanin mata bari in koma baya kadan wajen kwalliya kwalliyar nan ita ce jaza gasa me kika daura me kika sa awo to bari in danka kaza bari in sa kaza su gani kin ga da akwai wannan
amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a samu ci gaba a rayuwa a duniya
ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun maida hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban kasa kin ga maimakon su hada kai dinga yin wani abu wanda zai kawo ginuwa a garin su ko su kafa wani dan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta kuma tana gasa da waccan waccan ka dinka kaza ni ma sai nayi
Hajji Abdulkisu
waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza
to me zan yi aure akan alhamdulillah
an jama'a da ta faɗi gaskiya gasar ne da ya mana yawa gwamnati ana son a daga matan
ta yaya su matan za su taimakawa kansu ta yaya za a yi har mu ci gaba kuma ta yaya za a shawo kan wannan
kamar yadda muka ce a mu haɗa kanmu sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana kokarin ana wa'azi a zuciyawa a rinka haɗa kai a so juna amma gaskiya gaskiya zan gaya miki zai dau lokaci kafin a haka ko ina kika je
mun
yi nan a cikin zuciyar mu
to Hajji Amari me zaki dora akan wannan bayani
to shi ma shi ma abin da zan dora shine wayar da kai ya kamata a shige musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawo da kishi a yi kaunar juna yanzu sai a ƙara ƙarfi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba kai kai mu ga ko ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka tunde mu gehe guda suke ta abin da suka ga dama don sun san kan ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurgu da yawa a ƙasar mu a ko ina ma da mu ke mun shin fa ba mazan ba ko da mu ne kan gaba ko ne ake za ta ga mata ne kan gaba amma saboda rashin hakalin kai sai kiga kuma an su abban mu a baya mun zama ƴan turun mu
wata irin tarbiyya za mu bar wa ƴaƴan mu
gaskiya ya kamata kowace mace uwa mai ƴaƴa ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata kuma kada su yi kishin junansu su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so don kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mashi da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu to har maƙwabta ma ba sai ɗan uwansu kaɗai ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da ƙaunar juna.
To Hajji Abdulkisu me za ki dora akan abin da ta faɗa?
Mu tusa miki tsoron Allah da san addini da tsoro sannan kai ke a matsayinki na uwa ke kanki ƴaƴan naki ki kokari ki haɗa kansu saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan naki su rabu to mutum daga gida ba ta haɗa kan ƴaƴan naka ba haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu haɗa kansu nasiha nuna musu zumunci tsoron Allah ƙaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum da aljanna saboda daga cikin gidan ma ƴaƴan sai su ganin baka haɗa kansu baka nuna ka fitan wannan ka nuna wannan da yake ko akwai ɗaya cikin su bai da kokari ka nuna a'a ta ki sauran ƴan uwa ma sai su ga suna kin su ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yanda yake amma dai ku so juna
to duka ku biyu kun ambato batun kwalliya da mata suke yawan sawa a ransu ta yaya za mu faɗakar da ƴaƴanmu da jikoki da ƴan uwanmu cewa batun fasutura ba shine kawai ba yanzu duniya ta ci gaba mata kuma idan ka bibiya a duk kasashen da suka ci gaba za ka ga cewa mata suna riƙe da makamai masu muhimmanci
to ya kamata dai mu sake shawara mu sake tunani duniya ta ci gaba kan na taba wata bakuwa duka ne ko won dobi ta zo da shi daga Germany da ɗan top top ɗin ta ɗan kada suke nan baturiya ce da kudin ta amma in ta inda nake zan wannan kishin kila da hin ta cika akwati da sutura da inje canzawa kin ga bambancin kenan
so hajiya bunki su me zaki dora daga kashi
kishin nan ba zai kai mutum da ko ina ba soyayyen juna shi ne zai kai mu ga farin ciki har zuwa ƙarshen rayuwarmu so mu nuna wa kanmu kaunar juna mu cire kishi mu sa Allah ne daya
so masu sauraro iya abinda lokaci ya bamu damar kawo ku kenan a cikin shirin namu na ciwon kyamace wannan mako sai ku tare shirin a makon gobe wanda zamu duba batun dalilin da yasa mata ba sa mara wa ƴan uwansu mata masu tsayawa takara baya yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku Aisha Mu'azu nake cewa sai mu kasance a shiri na gaba
yanzu kuma ga rahoton mu na musamman na wannan makon
al'amarin satan mutane da yin garkuwa da su tare da satan dabbobi lamari ne da ya addabi gwamnatin Najeriya domin haƙƙin al'ummar ƙasa da ke kanta waɗanda mahara ke addaba su dare da rana ana sace musu dukiya wasu lokutan ma a yi wa ƴaƴansu ko matansu fyaɗe duk waɗannan abubuwa na damun su ana kuma kama su ana hukunta su gurgurdan zarafi
Me sunanka?
Sunana Aliyu Umar.
Ke tsin me muka kama ka?
Ke tsin kin nafi.
Laifin me muka kama ka da shi?
Mun kama ne da bindiga.
Bindiga wata iri?
Yake.
Alshashi nawa?
Alshashi 170.
Me yake da shi?
To ina rike da shi ne ina ai.
Sunana Bello Commander. Bello Commander. Okay. Ke tsin me ne muke rike da kai ana?
Ke na shari. Shari ne na dauka saman gadan kanji.
Mai me sunanka?
Sunana Muhammadu Mujumba.
Ke tsin me muke tuma ka da shi?
Ke tsin bindiga.
Can baya ka taba bada bindiga ko ka taba ba?
Ta baba so
bindiga guda na
mu uku mun ba da bindiga bakwai
guda bakwai okay yanzu ina bindigar da muke nema a hannun ka tana ina
to wallahi bindigar nan tana ga wani yaro kuma yaron ba san inda yake
ya sunan shi
sunana Bello
Bello ya alaka ta da shi
alaka na da shi da zan fara muna tare lokacin da gimba ya kama muna ba da bindigogin ko da nizo suna cewa mu muna kama barayi shine ya gudu
Gwamnatocin jihohi musamman Katsina da Zamfara sun yi kokari na yin sasanci tsakanin su da masu aikata waɗannan miyagun halaye. Ko a makon da ya gabata, gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawallan Muradin ya yi tattaki zuwa cikin daji da daddare tare da waɗanda suka tuba, suka je suka amso mutanen da aka sace su makonni suna cikin dawa. Ga ma jawaban sa.
Yau gashi Allah ya taimaka shi da muke ta magana a kan su. Kul wannan ya zo koyi. An ba mu da kowa ko gaba a ba da kowa ba. Amma muka nan ne sai su muka amso. Allah ya kaddare su ka ba mu ku domin ku tani ku tabi da iyalin ku. To haka ina son ku dauki wannan abu jaraba ce daga Allah subhanahu wataala. Kuma ina son ku kare mu Allah godiya ba wai mu bane Allah ne ya fitar da ku. Mu mun zama kawai sanadiya kan mu yi magana domin a fito da ku. Kuma za mu sa a sai ku asibiti a kula da lafiyar ku muna son ku samu kamar kwana uku gwamnati ta canza muku kaya ku kai ku asibiti a kula da lafiyar ku sannan ku koma inda iyalin ku Allah shi kare kare gaba okay haɗe an bauci
eh akwai Sokoto
dai daga cikin mutanen da Allah ya tsirar da su din yayi bayani
a kan kana wannan mu a shirin da kare yau sai za a jami da shi wannan ko na ba dan mu cika fara da ko an kawo kudin ma ba ta bukata za su kashe kaga Allah ta Allah sai ai godi mutan lamara da zai su da kuma dan kan ba mu da Allah zai mu kai Allah ta Allah ya tsare mu da kanin mu da gobe mu wata Allah alkin ne sai kama hannu Allah ya sa manzo Allah ya fallaka kama hannu shi ranar kiyama
amma kuma har yanzu al'amarin ana samun saukin sa amma kuma sai ga ya sake bujurwa misali kamar hanyar Abuja wanda al'amura suka lalace
ga ma barayi sun tsara hanya amma ba su yasa hanya Abuja sun ya sake su len nan tafiya zuwa Abuja ba kowa ga mu kuma a len nan ku shiga Kaduna ga troop nan na sojoji da police
shin meye musabbabin da yake jefa wa'annan matasa suke shiga wannan mugunyar hanyar samun kuɗi
sunana Muhammad Lawal Abdullahi a baya ba yawanci wanda suke aikata irin wayannan laifuffuka mutane ne daga cikin gari su dauki mutum ko su je su tsare shi su kai shi can bukka su aje wurin hilani ganin haka su kuma hilani yawancin su suma ana addabar su da sace-sacen dabbobin su da kuma yima yan uwan su fyaɗe idan aka kasance akan su irin haka sai kaga zakatun su sun yi rauni gashi ba san wata sana'a ba sai wannan sai su ga cewa asuma ya kamata a ce sun nemi makamai sun tanada domin kare kawunan su akan wa'innan miyagun abubuwa da ake yi musu to wayansu daga cikin su ana tafiya tana tafiya suka ga to ai ba su da dabbobi na sana'o'in da suke gudanarwa kawai suka mai da shi su ma sana'a to shi yasa yawanci yanzu ake ganin cikin kashi 100 kusan kashi 99 na masu aikata wa'innan miyagun laifuffuka fulani ne amma asali a baya ba sana'ar su bace ba
me sunanka
Sheikh Adamu
me kai aka kama ka
kimashi
kidnapping
kinafi
sanau kai kidnapping
so uku
kai da suwa da wa
ne da Salihu da Adamu dawa da Abdu dawa da Garba da Italia gumanda
doka da Allah yace da nawa aka baku
million
nabin da ka kira Alhaji waye
Alhaji Garba
nawa aka baku
million daribi
nawa aka baka
dubu goma
to nabi kuma fa
dubu biyar
a cikin miliyan 1 da dubu biyar baka
yes ba kariya
sakaci ne da aka samu daga kungiyoyin mu na addini da kuma gwamnatocin mu da domin a baya akan samu kungiyoyi na addini suna shiga suna fadakar da su suna jan hankulan su mutane ne masu tarbiya masu hankali to ganin yanda yanayin ya koma ba a samu ana shiga ga jahilci ga rashin abun hannu to dole ta sa suka samu kansa irin wannan yanayi
to ai a takaice tambaya shine ina mafita
mafita dai a takaice shine dole a koma mabaya wa'annan kungiyoyi da muke da su na addini da jami'an tsaro su sa hannu a ganin cewa in an kama wa'annan mutane ana yi musu hukuncin da ya dace a shari'ance ko da an yi musu wata banna a ba su sakamakon da ya kamata a ba su dan a fadarta musu rai wannan zai taimaka wurin kawo saukin wannan al'amari insha Allah
kun ga wayannan da suke wannan abubuwan kun ga wanda aka hira da shi sun yi sun karbi miliyan 2 sun karbi miliyan 3 an tambaye shi nawa ya bayar nawa aka bashi yace 2500 shi wanda yaje wannan abun 2500 aka bashi yace aka sake kuma aka bashi 10000 wallahi jahilci ne kawai muna da masu kudi muna da du'at in aka je aka ilmantar da wayannan in dai za a je kashe mutum dan a bashi 10000 wallahi idan ka bashi sana aka koya mishi abubuwa zai kashe mutanen ba saboda haka masu kudi ku fitar da kudaden ku malamai ku fita ku sa yaran ku gajeji shiga kauyukan nan in fulani ne akwai fulani ɗan uwan su wayannan kinnaba da suke garkuwa da dan adam Allah ya gane da su Allah ya kawar mana da wannan abubuwa
jami'an tsaro suna su daukar da rayukan su da kuma sauran kokari don kare rayuka da dukiyoyin al'umma saboda haka suna buƙatar haɗin kan jama'a kamar yadda kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa ya yi bayani
Yaƙin nan da muke da ta'addanci da ƴan ta'adda yaƙi ne wanda yake gagarumi wanda ba za mu iya yi mu kadai ba tare da mutanen gari sun taimaka sun ba mu haɗin kai ba yanda barayin nan suke neman al'ummar gari haka suke neman mu kuma tsakanin ƴan sanda da sojoji ba a waye gari ai sati guda ai wata guda baka ji an ce wani abu ya same mu ba ko na mutuwa ko na rauni daga yaƙin da muke da waɗannan ƴan ta'adda yanzu yanda suka fito suka yi face to face da jami'an tsaro haka muke so su fito su face to face da waɗannan barayi da tuni mun yaki wannan yaki da ta'addanci a jihar gwamnati tarayya da gwamnatin jiha da jami'an tsaro baki ɗaya mu muna iya bakin kokarin mu domin mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan ta'addanci a jihar Katsina muna neman haɗin kai da goyon baya
Sanshab Malufashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya
sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka sunana na Muhammad Awal Dufawa daga Zaria da Allah ku ban dama bayyana ra'ayina game da hukumar ƴan sanda shugaban ƴan sanda daga Sassa Fito Kinas da ya rushe wannan bangare na yaƙi da manyan laifuka wato da ake cewa Sassa so abin da yake so manyan shugabannin jami'an tsaro su gane cewa wannan rushe hukuma ba shi bane mafita tun daga tarihin inda ake basu a nan ake samun matsalar a nan ake gwada masu shi imani ga shugabannin nasu da suke basu tsirin haka su ma in sun fito ji suke nuna wannan rashin imani da suka koya ga ƴan ƙasa gyara shi ne tun ɗaukar ƴan sanda a riƙa gwada musu mutuncin ƴan ƙasa kuma a daina gwada musu rashin imani tun daga ɗaukar ƴan sanda
wannan jami'an tsaro kan san da aka rushe ai sai mun tsaya nan tsaro kuma wannan halayya da take jami'an tsaro in ji wani abu zai hada talaka da jami'an tsaro to shi ya gudan shi jami'an tsaro ne shi ne karfi ne shi kuma talaka ba kowa bane zai ci mutuntsa a cikin sojoji akwai wannan cikin ƴan sanda duk kakakin Najeriya an kai su akan wannan rashin imani so rushewar ba shi bane mukta mukta shi ne a gyara yanayin orientation nasu yanayin da ake tafi kar da su da training nasu ya isa mutuncin ƴan kasa kuma wannan ne wanda ya shi tsaye akan shugaban kasa akan shugaban tsaron duk a san cewa rushe wannan hukuma ba anan mutane take ba mutane to ba za su yi sanin yanzu ai da aka rushe ba an koyi ta wani aiki kuma wannan in da aka rushe su a cikin jami'an tsaro aka ɗebo su aka sa wannan bangare hayi su ne gaba ɗaya na jami'an tsaron Najeriya rashin imani rashin tausayi rashin nuna talaka ɗan ƙasa ba kowa ne duk abin da wani abu ya haɗa jami'an tsaro zai gwada maka shi jami'an tsaro ne ko da na cikin farka zai ci mutuncinka ya wulaƙanta ka ya gwada kai ba kowa ba ne kai ba kake kyaliwa ba alhalin ba a yi musu wannan training ta farko ba a gwada min cewa an yi ku ne don kare mutuncin ƴan ƙasa ba na
Assalamu alaikum murai amarka ne magana a bundidi sun za dangano kan gaban jihar Kebbi Najeriya a cikin gaskiya zanga-zangan da aka yi a ko akan super sat ma'ana yan sandan sat da su ba a cikin sassan wannan rundunar saboda aikin da suka yi ba aikin da aka sa su ba ana iya kama menene ko a kama mutum a cikin sa kafin da ta mara muna kiran da shugaban kasa ba kun buhari ya tsaya ya ci waru a nan su san talaka ba ku san jami'an su ba don jami'an su ba su da mai gaskiya sannan muna kira akan abin da ya shafi ko wace harkar tsaro tun daga postal har ya kai SSS har ya kai duk wani mai sa kaki akwai illa ga aikin su musamman aikin postal yau za a da cewa aure gobe amma ana da kuɗi ana zuwa da in ba ka tsaya kan wannan hanya ba a hal da ka tsare rayuka saboda haka talaka wannan Najeriya sun shigo zaki jira Muhammadu Buhari saboda haka a yi sai a tawari ko kun su ni na a bukata su ya damu su magana abin da yake zuwa zaman da shi
ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri wanda zai zo muku da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya Nijar da Kamaru ƙarfe 3 agogon Ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.